ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
منا غوديا والله سبحانه وتعالى da kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma a yammacin nan na juma'a 12 ga watan ramadan shekara 1445 wacce ta yi daidai da 22 ga watan uku shekara ta 2024 dan ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan majalisi na masallacin FMC dake cikin garin Azare a jihar Bauchi tarayyar Najeriya bisa al'ada idan muna da tambayoyi a hannu mukan fara amsa su gabanin mu ci gaba da tafsiri tambaya ta farko ne tambayar yana tambaya ne akan wani abu da ya daure masa kai ko wata hujja da wasu suke bashi shi da mai tambayar dan hisba ne yana aiki na hisba to idan suka je patrol suka je rangadi suka kama matasa musamman da daddare a gefen gari ko a wajen gari tare da ƴan mata suna badala to idan suka yi kokarin hana su ko su kama su sai su ba su hujja cewar ai suna da dalilin da yasa suke wannan abu saboda ai akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana cewar salloli guda biyar da bawa yake yi ana kankare masa zunubai azumin watan ramadana da yake na kankare masa zunubai sallar juma'a da yake daga juma'a zuwa juma'a na kankare masa zunubai saboda aka su bar su su shana to shine shi kuma tunda ya ji dai hadisi suka kawo masa to abin sai ya sa shi kamar tsaka mai wuya ba zai musanta hadisin annabi ba sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya san har ga Allah abin da suke yi bai dace ba suna bata ƴaƴan mutane to shine abin ya daure masa kai sai yake tambaya akai to waɗannan masu wannan aika aika hujja ce irin hujjar mushrikai mushrikai sun kafa hujja da ikon Allah sai suka ci gaba da sabon Allah وقال الذين أشركوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين
mun ji hujjar mushrikai suka ce lausha Allahu ma asharakna da Allah ga dama ai da ba mun shirka ba, kenan suna yin shirka ne da ganin daman Allah. Wannan hujjar mushrikai kenan, tunda ai da abin da kaga ya faru da ikon Allah, da ganin daman Allah, sai suka ce lausha Allahumma ashrakna wala aba'una, da Allah ga dama da mu da iyayenmu duk da ba mu yi shirka ba. Allah ya mayar musu da martani, ya ce irin wannan hujjar da suka bayar haka iyayensu suka yi. Kai dai manzo ba komai ke kanka ba, face ka isar isarwa wanda yake bayyana ne, amma alal rasuli illa al balagul mubin, ba komai ke kan manzo ba face ya isar da saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi, ba zai tirsasa musu dole sai sun karɓa ba. To wannan hujja ta su ta yi shige da hujja ta mushrikai na farko kenan. Na biyu, hadisin da suke kafa hujja da shi wajen saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, sun ɗauki sashen hadisin sai suka bar sashen hadisin. Dama wannan ɗabi'a ce ta ɗan bid'a da kuma mai saƙon Allah, idan ya zo ya samu dalili cikin Alƙur'ani ko hadisi, sai ya duba ɓangaren dalilin da ya dace da bid'arsa ko kuma ya dace da saƙonsa, sai ya ɗauka, wanda kuma ya yi karo da saƙonsa ko bid'arsa sai ya ajiye shi a gefe. Shine tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, wani sashen dalili za su ɗauka su yi imani da shi, sashe kuma su yi ko'oho da shi, su yi watsi da shi. To su ma waɗannan matasa da suke wannan aiki na saƙo, musamman cikin wannan wata mai alfarma, hadisin da suka kafa hujja da shi sun ɗauki sashe wanda zai marawa ɓarnarsu baya, sashe kuma da zai yi fito na fito da ɓarnarsu, sai suka faka shi a gefe. Hadisin ba su kawo shi gaba ɗayansa ba. Hadisin Imamu Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa, an samo daga Abu Hurairata, Allah yarda da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibal kaba'ir. Wannan idza jtunibal kaba'ir sai suka watsar da shi, saboda shi zai yi attacking din sakonsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, as-salawatul khams, salloli guda biyar da bayi suke a wuni da dare, wal jumu'atu ila al jumu'ati, da kuma juma'a zuwa juma'a, wa ramadanu ila ramadana, da kuma azumin ramadana, da bayi suke daga wannan ramadan din zuwa ramadan din da za ta zo, ko daga ramadan din bara zuwa ga ramadan din bana, mukaffiratun ma bainahunna, waɗannan ibadu suna kankare lokaci ko awowi ko kwanaki ko watanni da ke tsakaninsu. Kaga asuba da azahar akwai ƴan awowi tsakaninsu, to azahar da la'asar za su kankare zunuban da aka yi cikin waɗannan awowi. Haka tsakanin azahar da la'asar, haka tsakanin la'asar da magriba, haka tsakanin magriba da isha, haka tsakanin isha da asuba. Sannan juma'a zuwa juma'a, zunuban da aka yi a kwanaki bakwai ɗin nan, waɗannan juma'a guda biyun za a kankare wa bawa zunuban sa da su. Haka azumin ramadana da aka yi ta bara da wacce aka yi ta bana, kwanaki ko watanni da suke tsakanin ramadanar bara da ta bana sai a kankare wa bawa zunuban sa da su. Amma annabi ya sa kaidi, me kaidin da annabi ya sa? Ya ce idza jtunibal kaba'ir, da sharadin in an nisanci manya-manyan laifuffuka. Kenan in ba a nisanci manya-manyan laifuffuka ba, ba za su kankare wa bawa zunubansa ba. Yanzu waɗancan masu ɗiban mata su je bayan gari da su, zunubinsu babban zunubi ne. Ko kaga wannan aiki da suke dogaro da shi ba za a kankare musu zunubinsu da shi ba, saboda babban zunubi suke. Kenan wannan ba dalili ba ne da za su dogara da shi wajen wannan aiki na saƙon nasu. Akwai har ila yau riwayar Imamu Nasa'i da Imamu Ahmad, wacce aka samo daga Abu Ayyub al-Ansari, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ja'a ya'budullaha, duk wanda ya zo yake bautan Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wala yushiriku bihi shay'a, baya shirka da shi ko kaɗan, wa yuqimu salata kuma yana tsayi da sallah wa yu'ti zakata kuma yana bada zakka wa yajtanibul kaba'ira kuma yana santi manya-manyan zanubai kana lahul janna to wannan yana da aljanna kenan sharadin sai sai ya nisanci manya-manyan zanubai amma matakar yana aikata manya-manyan zanubai waɗannan ibadu da aka ce ana kankare wa bawa zanubai da su shi ba zai samu kansa ciki ba nan malamai su anan ne malamai suka yi maganganu guda biyu magana ta farko suka ce in dai mutun yana aikata manya-manyan zanubai to waɗannan ibadu da aka ce ana kankare wa bawa zanubai da su shi ya haramta wa kansa wannan manya-manyan zanuban da yake ya cire kansa daga cikin waɗanda Allah zai kankare wa zanubai da ayyukan alkhairi kuma ayyukan alkhairi da Allah ke kankare wa bayi zanubai da su suna nan da yawa kaga nan an ambaci salloli guda biyar an ambaci juma'a an ambaci azumin watan ramadana to akwai kuma inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yace idan liman yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin kuce amin duk wanda amin din sa ta dace da ta mala'iku an gafarta masa abubuwan da ya aikata na zanubansa to kaga su sun haramta wa kansu masu aikata manya-manyan zanubai sun haramta wa kansu goge musu zanubansu sun haramta wa kansu kankare musu zanubansu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar duk wanda yayi alwala awala wacce take cikakkiya yayi nafila raka'a biyu ba tare da yayi zancen zuci ba an goge masa zanubansa to kaga wanda ke aikata manya-manyan zanubai wasu malaman suka ce waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa shi ya haramta wa kansa zanubansa suna nan tare da shi ga azumin arfa da annabi ya ce duk wanda ya azumci azumin wunin arfa an gafarta masa zanubin da yayi na shekarar bara da kuma shekarar baɗi malamai suka ce to wanda ke aikata manya-manyan zanubai shi ya haramta wa kansa wannan gafarar sa'annan annabi ya ce duk wanda ya azumci ranan ashura an gafarta masa zanubin da yayi shekarar da ta wuce ta ba to wanda ke aikata manya-manyan zanubai ya haramta kan saboda haka waɗannan matasa masu wannan aiki ba sa cikin waɗanda za a kankarewa waɗannan zanubai saboda haka kar su yaudari kawunansu kar su ruɗi kawunansu su yi ta saba wa Ubangiji subhanahu wata'ala suna fakewa da shubha a matsayin dalili kuma su je su haɗu da fushin Allah subhanahu wata'ala wasu malaman kuma suka ce za a kankare masa ƙananun zanuban amma ban da manya saboda in tajtanibu kaba'ira
ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima
Allah madaukakin sarki ce in tajtanibu kaba'ira in kun nisanci manya-manyan zanubai waɗanda aka hane ku aikata su matun hauna anhu sai Allah ya ce mi nukaffir ankum sayyi'atikum sai mu kankare muku ƙananun zanuban wa nudkhilukum mudkhalan karima mu shigar da ku mashiga wanda yake ne mai karamci to kun ga hatta wannan malamai na biyu su ma sun tafi kan cewar za a kankare wa bawa amma ƙananu ban da manya wancan malamai na farko sun ce biyu mai aikata zunubi shi ban da shi saboda annabi ya ce idza jutunibal kaba'ir sai an nisanci babban zunubi waɗannan malamai na biyu kuma suka ce a za a kankare ma mai babban zunubin ƙananun zunubai amma ban da manya sai suka kafa hujja da wannan aya da alaran ma ya karanta mana to ko da ma za a kankare masa ƙananun yanzu su matasan nan wannan batala da suke ai ba ƙaramin zunubi bane babban zunubi ne saboda haka wannan ba dalili bane da zai sa su ci gaba da yi dube da cewar wannan aiki nasu baya daga cikin jinsin ayyukan da kyawawan ayyuka ke kankare ke goge zanubansu saboda haka kar su ruɗi kawunansu wajen sabawa ubangijinsu fushinsa ya sauka gare su a duniya kuma su je su haɗu da azabar kabari kafin su tsaya gabansa ya musu hisabi su ji tsoron Allah su tuna za su mutu kuma duk ƴar wadda ka ɓata kai ma za ka zo ka haihu kuma kana da ƴar uwa kana da mahaifiya yadda ba za ka so a lalata maka ‘yar uwarka ba, yadda ba za ka so a lalata maka ‘yarka ba, wacce kake lalatawar ‘yar wani ce, ƙanwar wani ce, yayar wani ce, shi ma ba zai so ba. Wani matashi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce, ya Rasulallah, ka min izini in je in yi zina. Annabi sai kau da kai, ya ce, ya Rasulallah, na ce ka min izini in je in yi zina. Annabi ya sake kau da kai, ya maimaita, sai Annabi ya ce, zo. Zo, sai ce, kana da taɓin hankali? Ya ce, a hankalinsa lafiya lau yake. Sai ce, wannan zinan da kake cewa in maka izini, yanzu za ka so a yi da ‘yar uwarka? Ya ce, a ina zai so a yi zina da ‘yar uwarsa. Ya ce, za ka so a yi da mahaifiyarka? Ya ce, ina zai so a yi zina da mahaifiyarsa. Ce, inda kana da ‘ya, za ka so a yi zina da ‘yarka? Ya ce, ka, ba ya so ya ji wannan magana. Sai ce, Annabi ya ce masa, to wacce za ka je ka yi zinan nan da ita, ‘yar wani ce, ko ‘yar uwar wani, kuma ko mahaifiyar wani, kamar yadda kai ba za ka so a yi zina da ‘yarka, ko ‘yar uwarka, ko mahaifiyarka ba, haka wanin nan shi ma ba zai so a yi zina da ‘yarsa, ko ‘yar uwarsa, ko mahaifiyarsa. To sai wannan nasiha na Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa da kiyasi, sai ya ratsa zuciyarsa, sai ya fasa wannan aika. Saboda haka duk wanda zai ɓata ‘yar wani, abin da kai ma za a maka. A sunna ce ta Allah, kamata dinu tudanu, abin da kai ma za a maka. Sannan kuma za ka je ka haɗu da Ubangiji yana nan a madakata. Kuma ire-iren waɗannan ayyuka da al’umma suke renawa suna daga cikin sabubba da ke jefa bayin Allah cikin matsanancin rayuwa, na daga cikin sabubban da ke karyar da farashin dukiya ko kuɗi na al’umma, na daga cikin sabubban da ke sa farashin abubuwa ya yi ta hauhawa, na daga cikin sabubban da ke sa mutane su samu kansu a ƙunci na rayuwa, abinci ya zamanto ya yi wahala saboda irin waɗannan mugayen ayyuka da wasu daga cikin bayi suke aikatawa. Ba sa jin kunyan Ubangiji subhanahu wa ta’ala, ba sa ganin girman Ubangiji, saboda wanda yake ganin girman Ubangiji ba zai saɓa wa Ubangiji ba, wanda yake jin kunyar Ubangiji ba zai saɓa masa ba, saboda duk inda ka ɓuya ka saɓa masa yana kallonka, kuma ya san abin da ka yi. To idan kana ganin girmansa, shi ya halicce ka. Idan kana jin kunyarsa, to za ka ji kunyar saɓa masa alhali ga shi yana ganinka. Saboda haka a ji tsoron Allah, a ga girman Allah, kar a saɓa wa Allah subhanahu wa ta’ala. Yanzu ka ƙaddara sarkin garinku ne ya ba da yekuwa, sarkin garinku ne ya ba da yekuwa, ya ce kar a yi kaza da kaza, sai ya fito, kai ma ga ka fito, shin za ka iya aikata abin da ya hana ka aikata a gabansa? Wataƙila akwai wanda zai iya a gaban sarki, sarki ya hana a yi abu kaza, kai kuma ga sarkin ya fito, za ka iya gabansa ka zo ƙiri-ƙiri yana kallonka ka yi abin da ya hana? Ba na tsammani za a iya samun mai busasshen idan da zai iya yi a gaban sarki yana ganinsa. To wannan sarkin sarakuna ne Allah subhanahu wa ta’ala, duk wanda ya samu mulki shi ya bashi, to ya hana ya ce baya so, kuma yana ganinka a lokacin da kake yi, kaga babu girmama shi subhanahu wa ta’ala. Saboda haka mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki, kar mu saba masa mu aikata abin da ya hane mu. Wannan mai tambayar na cewa, malam ni ne, idan zan karanta attahiya kullum sai na ji kamar ba daidai nake karantawa ba, ashe kuwa hakan ne kuskure nake, tahiyar da nake ina yin ta ne kan kuskure. Sai daga baya da aka gyara mun, yanzu kuma na gyara ina yin ta daidai, to yanzu a baya da nake tahiyar a kuskure, yaya matsayin sallata ta baya? Na gode. Wato idan yazo yazo tahiyya yana kuskure a tahiyarsa tayu watannin baya ko shekarun baya to daga baya kuma sai fahimci cewar yana kuskure sai gyara tahiyar tasa to sallar da yayi a baya na watanni kaza ko shekaru kaza yayi matsayin sallar take shin dole sai ya rama wannan sallar ko kuma yayi zai wannan ita ce tambayar sa to dangane da wannan tambaya malamai suna da ra'ayoyi guda biyu wasu malaman suna ga idan rukuni ne cikin rukunan sallah mutum yake aikata shi bisa kuskure to wannan dole ne sai ya rama sallolin sai ya rama sallolin asali dai nasihar da za a yi wa kowane musulmi wajibi ne kowane musulmi ya yi kokarin sanin yadda ake sallah saboda kar kai ta wahalar banza kana sallar amma Allah baya karba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi kaga kuwa kenan duk wanda zai yi sallah ba irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wannan sallar tasa ba karbabbiya bace gurin kawai dan mu sauke nauyi idan ya zama muna sallah dan mu sauke nauyi to fa wahalar banza muke kuma galibi idan ka duba yanayin al'umma musulmi a yau sallolinsu da suke yi a yau suna yi ne dan sauke nauyi musamman idan ka ga yadda ake sallar zaka fahimci cewa ba wai ana yi bane dan ubangiji ya karba a'a ana yi ne kawai a sauke nauyi shap shap an yi an gidar an tafi an karba a'a ba a karba ba wannan ba damuwar mutane bane to wannan bala'i ne ga musulmi da ɗabi'arsa ta zama haka ya zama kana sallar fatan Allah madaukakin sarki ya karbi wannan sallar fatan ka dace da rahamar ubangiji da wannan sallar da kake to haka kuma ba zai yiwu ba sai bawa yayi kokarin koyon yadda ake sallah din kar mu dauke ta arene arene cewa a abu ne wanda dama mun sani tun muna kananu mun ga iyaye suna yi yan uwa suna yi mun taso a gidanmu ana yi kar mu dauka akan haka dole sai mun je mun koya sai mun koyi yadda ake sallah din matakar muna so mu yi sallar ubangiji subhanahu wataala ya karba to mu dawo amsa wannan tambaya da aka mana mai tambayar na cewa kurakuran da yayi ta yi a tahiyar baya yaya sallarsa wannan ita ce tambayarsa to muka ce malamai suna da ra'ayoyi guda biyu ra'ayi na farko cikin ra'ayoyin nan guda biyu na malamai suna ga sallolin da yayi a baya tunda ita tahiyya ta ƙarshe rukuni ne cikin rukunan sallah idan aka samu tseko cikin ta an samu tseko cikin sallah in aka samu tasgaro cikin ta aka samu naqasu cikin ta za a iya samun matsala a sallar mutum sai suka ce saboda haka sallolin da yayi a baya da kurakurai a tahiyya to wannan sai ya sake sallolin nan idan sallar wata uku ce sai ya sake ta idan ta shekara uku ce sai ya sake ta kaga sallolin ai da yawa yau ko sallar sati guda aka ce ka sake an hada ka da aiki to ina ga sallar wata uku ko shekara uku aikin jani to wasu daga cikin malamai sun tafi da wannan fahimta cewa in sallolin da yayi a baya da kurakuran bisa kurakurai to wannan dole ne sai ya rama waɗannan salloli to amma kuma mazhabar Hanabila wata riwaya daga mazhabar Hanabila da kuma mazhabar Malikiya sun tafi kan cewar idan lokacin sallar da yayi da kuskure ya fita to ramawar ya fada a kansa amma in lokacin bai fita ba sai ya rama ta yanzu wanda yayi tahiyyar nan bisa kuskure yayi ta sallah yana tahiyya bisa kuskure musamman tahiyyar ƙarshe ita ce rukuni to idan ya zamanto lokacin da ya gane cewar ai sallar da nayi ta yi a baya sallah ce wacce cike take da kurakurai ma ba lallai zama Allah ya karba ba to sai ya zamanto a daidai lokacin yayi sallah azhar kuma la asar ba ta yi ba a mazhaba Malikiya sai ya sake azhar din saboda ita ce lokacin ta bai fita ba amma asuba da ishar jiya da magribar jiya da na shekaran jiya da na satin can da na watan can da na shekarar can a gurin mazhabar Malikiya da kuma wani kauli a mazhabar Hanabila sun tafi kan cewa wannan ya fadi a kansa. To wannan fahimta ko ra'ayi na mazhabar Malikiya da wani kauli a mazhabar Hanabila tabbas shine kaulin da yafi rinjaye. Me yasa? Saboda suna da dalili da suka dogara a kansa. Dama idan an samu malamai sun yi sabani a mas'ala ra'ayoyi biyu uku zuwa hudu, to abinda ake dubawa cikin su wane ne wanda yafi karfin dalili, sai a rinjayar da abin da ya tafi a kai. To saboda haka mazhabar Malikiya da Hanabila abin da suka tafi a kai shi yafi rinjaye, saboda dalili da suka dogara da shi. Dalilin kuwa yana nan cikin Sahihul Bukhari da Sahihu Muslim, hadisin Abu Huraira, Allah yarda da shi. Yake bada labari cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga masallacinsa, sai ya zauna. Zamarsa ke da wuya, sai wani mutum ya shigo masallacin, sai ya yi sallah, sai ya je ya yi sallama wa manzon Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa masa sallamarsa, sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli, ya ce masa koma kai sallah saboda kai ba kai sallah. Ya koma ya sake yin sallar karo na biyu, ya dawo ya sake sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya amsa masa sallamarsa, ya ce koma kai sallah saboda kai ba kai sallah. Ya sake zuwa ya yi sallar karo na uku, ya dawo ya yi sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya sake ce masa koma kai sallah saboda kai ba kai sallah. Sun maimaita haka har sau uku da manzon Allah ya je ya yi sallah, ya zo ya sallama manzon Allah, manzon Allah ya ce masa koma kai sallah saboda kai ba kai sallah ba. A ƙarshe sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wallazi ba'athaka bil haqqi la uhsinu ghayra hadha fa'allimni, yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya, bana ban iya wata sallah da tafi wannan da kaga ina yi kyau ba. Sallan nan da kaga ina yi iya abin da na sani kenan a sallah, wata sallah da tafi wannan kyau ban santa ba, ban iya ta ba. Sai ya ce manzon Allah fa allimni, ka koya mu. To anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa yadda ake sallah. Malamai suka ce wannan yana nuna maka cewar wannan sallar ce da annabi ya ga yayi kurakurai ya sa shi ya sake. Ai kuma kenan a baya fa irin sallar fa yake yi. An gane bayanin? Jiya irin ta yayi, shekaran jiya irin ta yayi, satin can irin ta yayi, watan can irin ta yayi, amma annabi bai ce sallolin da kai a baji sai ka rama. Annabi bai ce sallar da kai da asuba sai ka rama ba. Wacce kai jiya sai ka rama, wacce kai satin can sai ka rama, wacce kai watan can, annabi bai gaya masa ba. Iya sallar nan ne annabi ya ce masa ya je ya gyara ta. To wannan hujja ce da waɗannan mazhabobi guda biyu suka dogara da ita kan cewar idan mutum ya gane cewar sallolin da yake a baya akwai kurakurai, to sallar da lokacinta bai fita ba ita ce zai rama ta. Amma waɗanda lokacinsu ya riga ya fita shi kenan an masa afuwa a kai. Dogaro da wannan hadisi da malamai suka masa laƙabi da hadisi musi'i salatihi, hadisin mai ɓata sallarsa, annabi sallallahu alaihi wasallam sallar wannan lokacin ce ya yi ta sa shi yana komawa, har annabi ya koya masa ya je sallar kyakkyawa. Kuma sai annabi bai ce masa sallolin da kai kafin wannan sallar dole sai ka sake su ba. Annabi kuma baya koye bayani a lokacin da ake da buƙatuwa zuwa gare shi. To kaga anan da ya kamata annabi ya bayyana masa cewar sallar da kai tayi kafin wannan dole ka rama, amma annabi da bai gaya masa ba. Wannan yake nuna kenan babu ramuko akan wanda yayi salloli na shekaru kaza a baya bisa kurakurai, daga baya ya fahimci cewa ai kuskure yayi tayi a baya, ramukon da ke kansa sallar da lokacinta bai fita ba. Yanzu idan an yi sallar isha ne, kai sallar isha ka'idar, sai ka bayyanci cewa kai fa da ba fa sallar fa da kake tahiyar nan duk cikin kurakurai kake yi, sai aka koya maka yadda ake tahiyar. To yanzu abin da yake kanka ka je ka koma ka sake sallar ishar, kai tahiyar kyakkyawa ba irin yadda ka saba ba, kuma insha Allah ka kubuta gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah za mu je ga tafsirin alqur'ani mai girma. Na'am, ala ramma ayata nawa za mu tashi.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Wannan ayar karishe ce ga ayar da ta gabace ta, ayar da muka karanta ta muka kammala bayanin ta ajiya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaquna. Ya ku mutane, ku bauta wa ubangijinku wanda ya halicce ku, kuma ya halicci waɗanda suka zo gabaninku. In kun yi hakan, za ku zamanto masu takawa. Wannan ayar da aka karanta mana ita yau cikatan ayar da ta gabace ta ce, Allah maɗaukacin sarki ya ce, alladhi ja'ala lakumul arda firashan, wanda ya sanya muku ƙasa shimfiɗaɗɗiya. A can ba Allah ya ce mu bauta masa wanda ya halicce mu ba? Halitta aini ima ce, da Allah maɗaukacin sarki ya halicce ka, ai ya maka ni'ima. To tunda ya maka ni'ima, ka gode masa. Godiya kuma ana yin ta a zuci, ana yin ta a fatar baka, ana yin ta da gaba. Godiyar gaba ita ce kai da'a wa Ubangiji. To ita Allah yake nema ga bayinsa anan. To sai Allah ya ci gaba da lissafo jerin ni'imomi da ya yi wa bayinsa. Bayan ni'ima ta halitta, alladhi ja'ala lakumul arda firashan, bi halicce ku ya bar ku kuje ku yi ta wahala ba. A'a, duk wasu abubuwa da za su taimaka muku ku yi daddaɗar rayuwa, ya hore muku su, ya yassare muku su. To daga ciki akwai ƙasar nan da muke taka ta. Yace ja'ala lakumul arda firashan, ya sanya muku ƙasa ta zamanto shimfiɗaɗɗiya. Duk inda zaka je a faɗin duniya, ba inda zaka je ka ce ai na je na ƙure inda ƙasa take, na je guri kaza ba ƙasa. Ko ina ka je, ƙasar nan tana nan. Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa mana ita, mu taka mu je duk inda muke so. Sa'annan kuma babu laifi mu karta ta, mu noma abin da zamu ci. Ga ta nan dai Ubangiji ya shimfiɗa mana ita. Sannan za mu iya tononta, mu sa ginshiƙi na gine-ginen gidajenmu. Sannan a kanta za mu yi hanyoyinmu, a kanta za mu yi titunanmu, a kanta za mu gina makarantunmu, a kanta za mu gina asibitocinmu, a kanta za mu gina ma'aikatunmu, a kanta za mu gina kasuwanninmu. Ga ta nan Allah subhanahu wa ta'ala shimfiɗa mana. Shin a cikinmu akwai wanda yake tunanin wannan ni'imar shimfiɗar ƙasa da Ubangiji ya mana subhanahu wa ta'ala? Babu wanda ya bada ko taro ko sisi. Kyauta ga ta nan, duk inda zaka taka zaka je, Allah bai hana ka ka taka ƙasarsa ba, ya yarje maka ka taka da mai saba masa, da mai masa da'a. Duk Ubangiji ya hore musu wannan ƙasar su taka. Kaga wannan ni'ima ce gagaruma, ni'ima ce mai girma da Ubangiji ya yi wa bayinsa, yake tuna musu in ma sun mance da ita. Mu dai a nan ƙasar Najeriya an taɓa girgizar ƙasa? Ni dai a tarihin Najeriya ina jin kamar ba a taɓa girgizar ƙasa ba. Amma wasu ƙasashen za ka ga ana girgizar ƙasa. In an yi girgizar ƙasan, yaya makomarsu take kasancewa? Kaga ƙasar nan dai ga ta nan a tabbace, a riƙe, a tsaye, Ubangiji ya tabbatar mana da ita. Duk wani abu da za a yi, za a toni rijiya cikinta, a toni bohol cikinta, ga ta nan Ubangiji ya hore mana ita, ya yassare mana ita. Ababen hawanmu a kanta muke hawa mu je duk inda za mu je. Mota ne, a mashin ne, a keke ne, a jaki ne, a doki ne, duk wani abu da za ka hau na hawa, mai rai ne ko mara rai, a kan ƙasar dai za ka hau ka je duk inda za ka je. To shi ne Ubangiji a nan gurin yake cewa, alladhi ja'ala lakumul arda firashan, wanda ya sanya muku ƙasa shimfiɗaɗɗiya, ku amfana da ita, ku taka ku je duk inda za ku je, ku noma abin da za ku ci, ruwan da za ku sha ku fito da shi daga cikinta. Sa'annan kuma ku yi gine-ginenku a kanta, wassama'a bina'an, sannan kuma ya sanya muku sama ginanniya. Ga ta nan saman nan bata taɓa ruptowa ba, tunda Ubangiji ya halicce su sammai guda bakwai ɗin nan, shekaru aru aru tun daga halittarsa har kawo yanzu da nake magana. babu wanda ya taba jin labarin cewa ai sama ta dangote ɗaya daga ciki ta zamu ko wata sama dai ta dan karkato ta kusa faduwa babu ya muka ga halittar ubangiji shine yake bayyana mana a suratul mulki الذي خلق سبع سماوات طباقا
الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير
أحسنت الله مرحبا كنسان كيتي الذي خلق سبع سماوات طباقا شيني واندى يهلي جيسا ميبو دابك saman wata wata saman wata har su su guda bakwai Allah ya ce ma tara fi khalqir rahmani min tafawut cikin halittar ubangiji babu wata fifiko da zaka gani kaga wannan tafu wannan a kal da kal dadai wa daida wannan halittar ubangiji kenan wa isa yayi haka ya ce farji'il basara kan tara min futur ka sake duba shin zaka ga wani gudu ya tsage a sama akwai wani gudu da aka ga ya tsage ko ya huje a sama babu yace sun marji albasar ka dai sake komawa ka duba karrataini karo na biyu bayan ka duba karo na farko baka ga wani gudu da ya tsage ba baka ga wani gudu da ya huje ba a sama to sake dubawa karo na biyu shin ko zaka ga wani guri da ya kece ko ya barke ko ya huje kuma gashi shekaru aru wace halitta ce za a yi ta wani abu ne za a kera shi yayi shekaru miliyoyi amma yana nan bai taba tsufa ba babu huji babu karta ba gocewa babu yana nan tunda aka halice shi yana sai dai mutun ya gaji ya wahala yace tun marji albasar karratain yanqalibu ilayka albasaru khasi'an wa huwa hasir sai dai mutun ya tade ya gaji akan wai shi sai ya kwakulo wani tawaya ko wani na kasa daga saboda Allah ba zai samu ya gaji ya leka nan ya leka can ya kwakulo nan ya kwakulo can amma saman nan fa tun san da aka halicce ta har yanzu da nake magana har gobe babu wani abu da ya tabu babu wani abu da ya tsufa a tattare da ita a ce a sama yau tayi datti bari a wanke ta ko kuma sama ta tsufa bari a dan gyara ta ko kuma a canja ta a kawo ta tunda ubangiji ya halicce ta tana to shine anan yake tuna mana wannan ni'imar da ya mana cewa was-sama'a bina'an ya gina sama gatanan ginanniya wacce take mai karfi gini mai karfi kamar yadda ya bayyana mana cikin suratul nabi alam naj'alil arda mihaja
wal jibala awtaja wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل لباسا
وبنينا فوقكم
سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا
أحسنت بارك الله فيك وأنا آيوي دا على رمى يكرا تامنا ديك سنة تبتر دا يد الله مأوك كنسر كي كوتة حالتة ستتكسا دا كما حالتة ستسما دا يدنبايسو موري سأمفانا دا إتا نئما تي أبنجيجي يمانا yace alam naj'al al-ardha mihada shin ba mu sanya muku kasashin fitaddiya ba kamar yadda anan gurin yace alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha Allah madaukakin sarki ya sanya mana kasa tana nan ga ta shimfidaddiya mutaka muje duk inda zamu je duk abin da zamu yi akan ta to kaga ai akwai kunya ubangiji ya shimfida maka kasa kuma kazo kana saba masa ya kamata bawa ya zama mai kunyar ubangiji mana cewa in na tashi zan yi sabon nan fa kasan nan fa da zan yi sabon ubangijin nan da ya hana ni in saba masa shi ya shimfida min kasar kaga dan halin ai ba zai saba wa ubangiji ba sai dai butulu zai saba wa ubangiji to ya kamata kana tuno ni'imar nan da ubangiji ya maka ta kasar nan da kake takawa duk inda zaka je Allah madaukakin sarki ya ce wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja
ya sanya duwatsu suka rike kasan nan ta zama mai karfi ba ta girgiza ba ta rintsawa da mutun duk inda zaka taka kaje ba za ta rintsa da kai ba a ce ai ya fada cikin kasa ya mutu sai dai in gurin watakin ko akwai rami ko kuma akwai lambatu dan zai iya fadawa amma wai ita kasar da yanda ubangiji ya halice ta a ce ai wani kawai yana tafiya kasa sai ta nitsar da shi ya mutu wannan ubangiji subhanahu wataala bai yi wa bayinsa haka ba yace wa anzala minas samaa'i ma'an sannan daga cikin jerin ni'imomi da ubangiji yayi wa bayinsa ya saukar da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum ya fitar da wannan ruwan ya fitar da arziki a gare ku abinda du za a noma ai arziki ne duk abinda za a noma in ma ko abinci ne ko kuma abinda za a nemi kuɗi da shi to Allah madaukakin sarki ya fitar wa bayinsa arziki daga ƙasar nan bayan ya saukar musu da ruwa wannan gabar Imam al-Qurtubi Abu Abdullah al-Qurtubi a cikin tafsirin sa al-Jami' li ahkam al-Qur'an ya kafa hujja da wannan magana ta Ubangiji subhanahu wata'ala da yace fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum da wannan ruwan Ubangiji ya fitar muku da kayan marmari arziki a gare ku yace wannan dalili ne da yake nuna cewar ana so dan adam ya zamanto mai dogaro da kansa kar ya dogara da bayin Allah saboda Allah ya fitar masa da arzikin sa daga ƙasa yaje ya nemi arzikin sa kar yaje ya dogara ga bayin Allah yace dalla hadha ala anna Allah aghna al-insana an kulli makhluq da yace rizqan lakum arziki ne gare ku duk bayin Allah arziki ne gare su kenan arzikin ku na gurin Ubangijin ku ya saukar muku da ruwa daga sama ya fitar muku da tsirrai ya fitar muku da kayan marmari arziki a gare ku to yanzu tunda arziki ne gare ku Allah na maka ishara karka dogara da wani cikin bayinsa haka Abu Abdullah al-Qurtubi ya faɗi yace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dayan ku ya dauki igiyarsa ya tafi jeji ya je ya yodani ice icen da ruwa ne Allah madaukakin sarki ya saukar daga sama ƙasa ta tsirar da shi ya girma ya taso to ya je ya saru wannan icen ya doro a gadan bayansa ya zo ya siyar ya fi masa alkhairi akan ya je na roƙon mutane ko su bashi ko su hana shi wannan hadisin Zubairu dan Awwam wanda Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa sai ya ce to wannan yana nuna maka Allah madaukakin sarki tunda ya azurta bayinsa da ni'imomi kala-kala to babu laifi bawa ya fita ya je nema daga falalar Ubangiji kada ya zamanto ya dogara da bayin Allah subhanahu wata'ala a ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna to fa kar ku sanya wa Allah madaukakin sarki tsara ko sa'anni alhali ku kuna sabi kar ku sanya wa Allah madaukakin sarki andadan sune tsare ku ko sa'o'i Allah ba shi da sa'a ba shi da tsara ba shi da kwatankwacin sa ba shi da kamarsa to shi yasa tunda ya muku waɗannan ni'imomi ku gode wa ni'imomin kar ku sa masa sa'o'i kar ku sa masa tsara kar ku sa masa wanda suke makamantansa wa antum ta'lamuna alhali ku kuna sani wannan kalmar ta andad da malamai suka fassara ta da tsara ko sa'a malamai suka ce ta kasu kashi biyu sanyawa Allah tsara sanyawa Allah sa'a wannan ya kasu kashi akwai babba akwai kuma karami babba wannan zai fidda mutun daga da'ira ta musulunci yana daga cikin jerin shirka wacce take mai girman gaske karami kuma ba zai fidda mutun daga da'ira ta musulunci ba amma ana tsorace masa sanyawa Allah madaukakin sarki tsara ko sa'a a gurare daban-daban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsawatar ya zo cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi cikin sahihansu wanda aka samo daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayyu dhanbin a'zam yace ya manzon Allah cikin zanubai da bayi suke aikatawa wani zunubi ne yafi girma a gurin Allah subhanahu wata'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace an taja'ala lillahi niddan, an dadan jam'i ne na nidd, yace an taja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Mafi girman zunubi gurin Ubangiji shine ka sanya wa Ubangiji sa'a, ka sanya wa Ubangiji tsara, ka dauke shi a matsayin wannan sa'an Ubangiji ne, tsaron Ubangiji ne, alhali shi ya halicce ka. Wancan da ka sanya shi ya zama sa'ansa, ya zama tsaransa, shi ba shi da komai cikin halittarka, bai san ma san da aka halicce ka ba. To wannan shi ne mafi girman zunubi da za a saba wa Allah maɗaukakin sarki da shi. A sanya wa Allah maɗaukakin sarki tsara, a sanya wa Allah maɗaukakin sarki aboki, a sanya wa Allah maɗaukakin sarki sa'a, alhali shi ya halicci bawa. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce, sai na sake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na ce masa thumma ai, to bayan wannan fa sai wanne kuma? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, an taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak, ka kashe ɗanka tsoron kar ya ci tare da kai. Ma'ana tsoron talauci mutum ya kashe ɗansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, to shi yake biye wa sanya wa Allah maɗaukakin sarki sa'a. Sai Abdullahi dan Mas'ud ya sake tambayar manzon Allah ya ce, thumma ai, to bayan wannan fa sai wanne? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, an tuzani bi halilati jari, sai kuma kai zina da matar makwabcinka. Wannan yana daga cikin mafi mugunyar sako da yake da girma a gurin Allah subhanahu wata'ala. Wannan yana daga cikin a sanya wa Allah sa'a cikin manya-manyan zunubai, yana cikin manya-manyan zunubai, kuma yana fidda mutum daga da'irar musulunci. Haka nan ya zo cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fidda shi, wanda aka samo daga Mu'adh ɗan Jabal, Allah ya yarda da shi. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa Yaman, ya ce ya kasance bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu'adh ɗan Jabal yake ba da labari, ya ce ya kasance a bayan manzon Allah a kan dabba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ya Mu'adh, atadiri ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi alal lahi, shin ya kai Mu'adh ka san haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah? Mu'adh ya ce, manzon Allah, Allahu wa rasuluhu a'lam, bai sani ba, Allah da manzonsa su suka fi sani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace, haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, haƙƙin Allah akan bayi su bauta wa Allah shi shi kadansa, kar su shirka da Allah ko kadan, kar su sanya wa Allah tsara, kar su sanya wa Allah sa'a. To wannan babban laifi ne wanda idan bawa ya zamanto yana sanya wa Allah tsara, yana sanya Allah sa'a a kowace irin ibada ce, ba kawai babbar ibada ba, ko da ibada karamar ibada ta addu'a ko neman ceto, wanda ba a neman ceton kowa sai Allah subhanahu wata'ala, ka nemi ceton wani Allah a inda ba zai iya baka ceton ba sai Allah shi kadai, to wannan babban shirka ne da zai fidda mutum daga da'irar musulunci. Kai kana nan a azare, shi wanda kake neman ceton sa yana Kano, ina zai iya baka ceto? Baga irin wannan ceton Allah shi kadai yake banta da shi, ba a nema gurin wani sai Allah. To wannan babba kenan. Karami kuma, kamar yadda muka yi bayani, baya fidda mutum daga musulunci, amma kuma yana da hatsari a rayuwar musulmi. Sannan kuma shi ma yana cikin manya-manyan zunubai. Shi kuma malamai sun kasa shi gida biyu. Sanyawa Allah sa'a malamai karami, malamai sun kasa shi gida biyu. Akwai na fatar baka, akwai na zuciya. Na fatar baka misalansa suna nan da yawa. Misalan ga su nan kamar haka. Na farko, hadisin Huzaifa ɗan Yaman, Allah yarda da shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi nasiha wa sahabbansa, ya ce, la taqulu ma sha Allahu wa sha'a fulan, kar ku ce ba dan Allah ya ga dama ba, ba dan wane ya ga dama ba. In kun yi haka, kun sa wane ya zama sa'an Allah, kun sa wane ya zama tsara Allah. Manzo Allah ya ce, la taqulu ma sha Allahu wa sha'a fulan, ba dan Allah ya ga dama ba, kuma ba dan wane ma ya ga dama ba. In kai haka, ka sa wane ya zama sa'an Ubangiji subhanahu wata'ala. annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar a fadi haka annabi yace walakin qulu ma sha Allahu thumma sha akulan sai dai in kun tashi ku ce ba dan Allah ya ga dama ba sannan kuma wane yayi kokari nan babu laifi saboda ai shi ma mutun akwai irin rawar da Allah ya bashi zai iya takawa wajen agazawa dan uwansa musulmi ko taimaka dan uwansa musulmi amma a hada su da ubangiji a lafazi guda wannan ana kiransa karamin shirka karamin shirka shine sanya wa ubangiji sa'a amma karami ba babba ba babba shine wanda muka yi bayanin sa a hadisai guda biyu da suka gabata hadisin Abdullahi dan Mas'ud da kuma hadisin Mu'adh dan Jabal amma wannan karami ne baya fidda mutun daga da'irar musulunci amma yana da zunubi mai girma karka ce ba dan Allah ya ga dama ba kuma wane ma ya taimake ni ni kan yau da ba ni ba labari na an kai haka ka sa wane ya zama sa'an ubangiji sai dai ka ce ba dan Allah ya so ba ko ba dan Allah ya agaza mun ba sannan wane shi ma ya taka rawar gani ni kan yau da na rasa aiki na to in ka faɗi haka babu laifi saboda baka jera shi da ubangiji ba ka ce sannan ma'ana Allah yana sama sannan shi kuma wane yana ƙasa da ubangiji shi ma yayi iya gurgudan ikon sa da Allah ya bashi to ba dan haka ba da na samu akasi a makaranta to annabi yace in ka faɗi haka ba laifi amma ka ce ba dan Allah ya taimake ni kuma wane ma ya taimake ni ba kuma da yawa zaka ji mutane suna irin wannan lafazin ba dan Allah ya taimake ni ba kuma wane ma ya agaza mun ni kan yau da ba ni ba labari na wannan karamin shirka ne da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya hana bayi su yi shirka ce da ake yin ta cikin lafazi wannan hadisi ne ingantacce da Imam Ahmad ya fidda shi cikin Musnad din sa to akwai wani lafazi har ila yau da zai fito maka da bayanin sosai wanda aka samo shi daga hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya jada shi da babansa yake bada labari cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa manzon Allah masha Allah wa shi'ita Allah ya ga dama kuma kai ma ka ga dama na shiga musulunci annabi sai ya ce masa aja'altani lillahi adlan yanzu zaka sanya ni in zama sa'an ubangiji in zama dadai da ubangiji bal ma sha Allahu wahada kace a ba dan Allah ya ga dama ba shi kadan sa annabi yayi tawadu da annabi sai ya ce masa kace ba dan Allah ya ga dama ba sannan kuma ni annabin sa amma annabi sai ya tawadu sai ya ce a kace ba dan Allah ya ga dama ba shi kadai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana so duk wani bangare na tauhidi bayi su kare shi kar a shigo da wani wanda yake ba ubangiji ba subhanahu wataala to wannan misali na farko kenan cikin misalai na shirka da bayi suke karamar shirka cikin lafazi misali na biyu cikin misalai na shirka da bayi suke a cikin lafazi karamin shirka ba babba ba hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya jada shi da babansa gaba daya sun ya fito mana da wannan misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana halifan fala yahlif illa billahi duk wanda zai yi rantsuwa to kar yayi rantsuwa sai da Allah kenan yanzu a yi rantsuwa da wani Allah wannan shirka ce karama da ake yin ta cikin lafazi kace na rantse da babana ko na rantse da sarkin garin mu ko na rantse wani zaka ji yana rantsuwa da Aradu Aradu kace haba sai ce Aradu me ma'anan Aradu tsawa to tsawa ai halitta ce ko halitta ce ta ubangiji ba a rantsuwa da kowa sai Allah ba za a yi rantsuwa da Aradu ba saboda me saboda halitta ce ta ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya duba ya ga mushrikan Makka in sun tashi rantsuwa suna rantsuwa da iyayensu mutum zai duba ya ga waye yafi girma a cikin zurriya sai ya rantsuwa da shi to mushrikan Makka tunda baba ana ganin shi madaukaki ne a family in sun tashi rantsuwa mutum sai ya rantsuwa da babansa annabi da yazo sai ya ce la tahliku bi abaikum kar ku yi rantsuwa da iyayenku man kana halifan falyahlif billah ko kuma fala yahlif illa billah kar ku yi rantsuwa da iyayenku duk wanda zai yi rantsuwa kar yayi rantsuwa sai da Allah subhanahu wataala inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar da Allah madaukakin sarki ya ce fala taj'alu lillahi andada ibnu abbas yayi kokarin fito mana da ma'anar andada sai fassara da karananin shirka tare da cewa babbar shirka ake magana akan ta amma ba zai hana karamar shirka shigowa ciki ba Ibn Abbas da yazo sai ya ce fadin Allah madaukakin sarki fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun yace al andadu huwa shirk yace andad dinnan ma'anar andad shine shirka yace akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi zulmatil layl ita wannan shirkar ta fi tafiyar tururuwa baka akan bakin dutse a cikin duhun dare tafi shi kuya yanzu aka ce ka samo takun tururuwa da tai baka tururuwa akan bakin dutse a cikin duhun dare aka ce ka nemo takun ta ai an hada ka da aiki to haka shirka take karama a cikin bayi boyayya ce gano ta yana da wahala to shine Ibn Abbas ya fassara da wannan sai ba mu misali yace wa huwa an taqula shine kamar bawa yace wallahi wa hayatika ya fulan na rantse da Allah na rantse da rayuwar ka wani yanzu rantsuwa da rayuwar wani ya zama rantsuwa da rayuwar wani ya sanya shi ya zama daidai da rantsuwar Allah rantsuwa da Allah wannan ya zama cikin jerin karamar shirka yace law da kuma irin fadin mutane da suke cewa laula kulaibatu hadha la atana lusus wa laula albat fi ad-dar la atal lusus wa qawlu ar-rajuli li sahibi ma sha Allahu wa shi'ta wa qawlu ar-rajuli laula Allahu wa fulan la taj'al fiha fulan hadha kulluhu bihi shirk ace ba dadan karen da yake gidan nan bajiya da barayi sun mana ta'adi Ibn Abbas yace wannan shirka ce amince da ubangiji mai ba wa bayinsa kariya an dauki garkuwa da aka samu na shigowar barayi an jingina zuwa ga halittar ubangiji an ce ai ba da dan karen da yake gida ba kuma gogagge kwararre da jiya barayi sun mana ta'adi ko kuma a ce ba da dan wannan matukin jirgin ruwan kwararre bane yau da mun lume cikin ruwa nan duka amince da ubangiji subhanahu wataala to Ibn Abbas ya fassara waɗannan lafuzza da bayin Allah subhanahu wataala suke yi a matsayin kananin shirka da za a fassara su da andad ina ga ƴan uwa saboda ƙurewar lokaci ba za mu samu damar kawo sauran misalan ba dama mun ce abin da ya shafi sanyawa Allah tsara da sa'a karami sun kasu gida biyu akwai na lafazi akwai kuma na niyya yanzu duka na lafazin muka kawo misalin sa ba mu kawo na niyyar ba idan mun zo gobe in Allah kai mu gabanin mu je ga aya da take biye mu wannan ayar zamu duba misali na niyyar abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntukan harshe Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karbi wannan karatu da muka yi ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu ya sanya shi ya zamanto mai amfani gare mu duniyar mu da lahirar mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته